sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Lord da kuma Niya. Ha kuma ana iya samu a wato radio Alpha na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'uran computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku yau Litinin 5 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai suru da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Hafsat ba mu kanun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amerika Rex Tillerson ya ce Amerika tana tunanin takaita ko aza takunkumin sayan man fetur daga Venezuela a kokarin ta na matsantawa kasar. Amurka ta hakikance cewa Rasha za ta cika alkawarin da ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka yi ta rage amfani da makaman nukiliya da ake kira START a takaice daga yau Litinin, tunda ita ce ranar ta ƙarshe da aka saka domin yin hakan. A yau Litinin ne a birnin Brussels za a fara shari'ar Salah Abdussalam, ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai hari da aka kai a birnin Paris, kuma shi ne kaɗai yake raye.
Ba da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da mutuwar mutane a jihar sakamakon cutar nan ta lasa fiba, wato zazzabin lasa.
Gwamnan jihar Ondo Oluwa Rotimi Akeredolu ne ya tabbatar da hakan a garin Owo dake jihar ta Ondo.
Ha kuma a jamhuriyar Niger kafofin yan labarai masu zaman kansa ne suka shiga yajin aiki, ko me yayi zafi?
An yi manifestation haka, mu ba su dama ra'ayin nan nasu mutane su ji. Muna gani kamar tana yi wadan saboda wannan ne. Yau ake nema a hana 'yan gidan jarida su ba 'yan ƙasa magana.
Hawa kuma muna da rahoton kulla jami'ar Madibo Adama da ke jihar Adamawa, sai Yusuf Aliyu Harane da zai shigo da shirin sa na ilmi garkwar ɗan Adam. Amma duk waɗannan sai kun cika kulla labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka tana tunanin takaita ko aza takunkumin sayan man fetur daga Venezuela a kokarinta na matsantawa kasar. Ya bayyana hakan ne a zaman tattaunawar da suka yi da manyan kasar Argentina a jiya Lahadi. A ziyarar da ya kai kasar, ya ce suna ganin yin hakan zai taimaka wajen tilastawa kasar ta gudanar da zabe cikin gaskiya da adalci. Amma Tillerson ya ƙara da cewa yana so a samu hanyoyin da za su rage illar da takunkumin zai haifar ga kamfanonin man Amurka da waɗansu ƙasashen da suka dogara da samun mai daga ƙasar ta Venezuela. Venezuela ita ce ƙasa ta uku mafi girma da take saidawa Amurka man fetur, kuma kamfanonin mai na Amurka sun ce hana shigo da man fetur daga ƙasar zai shafi ma'aikata a nan Amurka, kuma zai sa farashin mai ya ƙaru.
Amurka ta hakikance cewa Rasha za ta cika alkawarin da ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka yi ta rage amfani da makaman nukiliya da ake kira START a takaice daga yau Litinin, tunda ita ce rana ta ƙarshe da aka saka domin yin hakan. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar jiya Lahadi cewa duka ƙasashen biyu za su ci gaba da baiwa juna bayanai akan makaman kare dangi da suke da su a cikin wata mai zuwa, kamar yadda muke yi sau biyu a duk shekara a cikin shekaru bakwai da suka gabata bisa yadda yarjejeniyar ta tsara. An saka wa sabuwar yarjejeniyar ta START hannu a ranar 8 ga watan Afrilun shekarar 2010 a birnin Prague, kuma aka fara aiwatar da ita a watan Fabrairun 2011. Yarjejeniyar ta ƙayyade Rasha da Amurka cewa makaman nukiliya da za su iya mallaka, inda ta ce ba za su wuce 1,550 ba. Hakan ta rage yawan makamai masu linzami da aka ɗana da waɗanda ma ba ɗana ba masu cin wato dogon zango. Ƙwararru sun ce duk da bambance-bambancen da ke akwai tsakanin Moscow da Washington akan katsalandan ɗin Rasha da ta yi a zaben Amurka da rikicin Siriya da kuma Ukraine da sauran batutuwa, ganin yadda duka ɓangarorin ka haɗa kai wajen duba sa ido da tantancewa kan lamarin nukiliya babban abu ne ga tsaro da kwanciyar hankali a faɗin duniya.
A yau Litinin ne a birnin Brussels za a fara shari'ar Salah Abdussalam, ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin da aka kai a birnin Paris, kuma shi ne kaɗai yake raye. An tsaurara matakan tsaro a zaman kotun, kuma kotun ta cika makil. Abdussalam ɗan shekaru 28 ya bayyana a cikin farar riga kuma ba a ɗaure ba, kuma ya aje gemu. Jami'an tsaro masu sanye da baƙaƙen kaya suna kewaye da shi. A bayanin da 'yan jarida suka bayar, ya ƙi ya tashi tsaye a lokacin da alƙalin ya umarce shi, ya kuma ƙi ya yi bayanin ko shi wane ne. Hakanan wanda ake zargi ɗan asalin ƙasar Tunisia, Safiyan Ayari, ɗan shekaru 24 ma ya halarci zaman kotun. Zaman kotun na kwanaki huɗu zai dubi harin da aka kai a watan Nuwambar shekarar 2015, wanda ya kashe mutane 130 a birnin Paris. Ba wanda kuma aka ce Abdussalam shi ne kaɗai wanda ya tsira a cikin waɗanda suka kai harin. Amma shari'ar za ta fi mai da hankali ne kan musayar wuta da ya yi da 'yan sanda a watan Maris a lokacin da ake neman shi. Duk da haka ana sa ido sosai kan shari'ar da fatan za a sami ƙarin bayanai dangane da dangantakar harin da aka kai a Paris da kuma wanda aka kai a tashoshin jirgin ƙasa da na sama a birnin Brussels a shekara ta 2016. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sanarwar da aka baya a yau Litinin cewa ɗaya daga cikin manyan jami'an Koriya ta Arewa zai halarci wasannin Olympic da za a yi a birnin Pyeongchang da ke Koriya ta Kudu na janyo sa ran cewa za a samu sasantawar diplomasiyya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar haɗaka ta Koriya ta Kudu ta ce ta tabbatar da cewa Kim Jong-nam, shugaban majalisar dokokin Koriya ta Arewa, shi ne zai jagoranci tawagar ƙasar a bikin buɗe wasannin da za a yi a ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu. Gwamnatin na sa ran wannan ziyarar da manyan jami'an Koriya ta Arewa za su kai za ta taimaka wajen yin wasa a Pyeongchang cikin kwanciyar hankali da lumana tare da dawo da zaman lafiya tsakanin ƙasashen Koriya. A cewar Big T Hui Hao, mai magana da yawun ma'aikatar haɗaka, haka kuma shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da Prime Minister na Japan Shinzo Abe duk za su halarta, wanda zai ba da damar a gudanar da tattaunawar diplomasiyya a gefen wasannin. Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu da rahotar mutuwar wasu mutane a jihar Ondo sakamakon zazzabin wato lasa, wanda ake ce ma lasa fiba. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da cewa a cikin mutane 200 da ke fama da cutar lasa fiba, ƙananan hukumomi 8 a jihar Ondo sun mutu. Gwamnan jihar Ondo Oluwa Rotimi Akeredolu ne ya tabbatar da hakan a garin Owo da ke jihar ta Ondo.
A total number of 102 suspected cases were reported in 8 of our local government areas. Laboratory results have been received for 79 of the cases, while results of the remaining cases are still being expected. 36 out of the 79 reports from the laboratory have been confirmed with 9 deaths recorded.
Gwamnan Oluwa Rotimi Akeredolu ya ce an karɓi mutane 200 da ake tuhuma suna ɗauke da zazzabin lasa fiba daga ƙananan hukumomi 8 na jihar. An karɓi sakamakon mutane 79, ana jiran sakamakon binciken sauran mutane daga ɗakin bincike wato laboratory, inda an ka tabbatar da mutane 36 daga cikin 79 na ɗauke da zazzabin lasa fiba. Ana yi musu jinya a babbar asibitin Owo, sannan mutane 9 a cikin su sun mutu. Ya ce tuni aka baza jami'an kiwon lafiya a cikin ƙananan hukumomi 18 da ke jihar ta Ondo don shawo kan bazuwar cutar ta lasa fiba. Gwamnan na jihar Ondo ya buƙaci jama'ar jihar ta Ondo da su garzaya asibiti mafi kusa da su da zaran sun fara jin wani zazzabi, don a bincika da wuri kana su sanar da jami'an kiwon lafiya mafi kusa da zaran sun ga wani ya fara zazzabin Akere Dolu ya kira ga jama'ar da ke zaune a jihar ta Ondo da su yi nisa da ci mu'amala ko safarar namun daji don gudun yada wannan cuta ta lassa fever wannan dai ba shine karon farko ba da wannan cutar ta lassa fever da aka alakanta samun ta ga wani nau'i na beraye ke halakan mutane a wasu jihohin Najeriya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah
To daga batun mutuwar cutar lassa fever sai kuma kulla jami'a Adamu Madubo da aka yi sakamakon tashin hankalin da ya barge a jami'ar wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Rahotanni mako da yana cewa wannan sabon rikici da ke da manasaba da addini ya koma barke ne a daren jiya Lahadi a zakarin dalibai bisa zargin cewa an yi batanci ga Annabi Muhammad da ake zargin wani dalibi ya yi a kafar sada zumunta ta WhatsApp lamarin da kuwa ya ja kone-kone da ma lalata dukiya kawo yanzu tuni ma hukumomin jami'ar ta Modibo Adamu suka ba da sanarwar rufe jami'ar nan take tare mako da tabbatar da rasuwar dalibi guda Dr. Haruna Lawal da ke ma zama shugaban sashen kula da dalibai na jami'ar Modibo Adamu ya min ƙarin haske game da abin da ya faru da kuma halin da ake ciki
yanzu an rufe makarantar Modibo Adamu University of Technology yola bisa abin da ya faru jiya da dare
wani mataki kuma ka dauka a jami'ar domin tabbatar da zaman lafiya
akwai jami'an tsaro duka da SSS da police da civil defense nan da internal security da muke da shi na makaranta duka suna ciki yanzu suna zagayawa sannan yaran an ba su zuwa karfe 2 na rana kowa ya kwashi kayan shi koma gida
wasu sun ce dalibai biyu aka kashe wasu sun ce yafi haka kaman asar rayuka kuma fa
akwai kasan da aka fara rigima a cikin makaranta yara sun fita waje to a wajen da suka fita akwai wannan unguwa ta Sangere wanda suke gefen to sun dan samu hargitsi tsakanin su da mutanen Sangere da sauran yaran makaranta akwai yaro ɗaya da ya aka ji marciyo an shigo da shi cikin makaranta amma an kai shi asibiti a cikin Federal Medical Center amma cikin kuntu Ubangiji da zo da safe ya rasu yaro ɗaya
kawai yanzu dai tuni ma har daliban sun samu ficewa daga jami'ar yayin da kuwa aka tura karin jami'an tsaro domin tabbatar da doka da oda kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar Adama SP Usman Abubakar ke bayani
kawai yanzu wani hali ake ciki akwai wanda aka kama kuma wani hali ake ciki
ka san abu da student abu ne wannan dole sai mun dauki lokaci kuma ba kuma wanda zai ga garaje ba amma muna nan komai abin bukatar mu shine a samu zaman lafiya a nan makarantar kuma abin da aka samu kuma a yanzu kenan jiya ya faru da dare kawo yanzu nan muna son mu mai da zaman lafiya a cikin makarantar batu maganan gine-gine ko kuma irin barnan da su da suka yi muna nan muna ɗaukan lokaci domin tabbatar da yin abin da ya faru
wannan ne dai karon farko da ma aka samu tashin hankali a wannan jami'ar tun bayan sauyawa jami'ar suna daga jami'ar kimiyya da fasaha ta Federal University of Technology zuwa jami'ar Modibo Adamu University of Technology Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Yara Allah nana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara kubi malaman makaranta yan yara kubi ma iyaye
to yanzu bari mu shiga makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger inda kafin yaɗa labarai masu zaman kansu ke yajin aikin wuni guda ko me ya zafi ga sulamu mun da farma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
gidajen rediyoyi da na talabijin sama da 10 ne da ke nan yamai suka dakatar da shirye-shirye a wannan rana ta Litinin 5 ga watan Fabrairu a yajin aikin awoyi 24 da kungiyar mamallaka kafafe masu zaman kansu ta kira da zammar nuna wa gwamnatin Niger damuwa akan wannan mataki da take yi wa kallon wani bita da kulli kamar yadda Abdulrahman Mustafa Zangoma ke bayyana min jim kadan bayan wata sanarwar da kungiyar ta fitar
a kaida wannan ba matsala bace amma wanda ya saba biya ko wata shekara da kai takardudi da kai komi kan bacin wannan aka maka takarda a ce maka shekara 4 ko shekara 5 a za a saki diba a ga ka biya ko ba a biya ba kenan muna tsammani akwai zance a kasa. Zancen shine yau kun san ana zancen loi de finance wagan ta 2018. Kun ga tashin hankalin da ke ni kawo wurin kungiyoyin horo kula, wurin 'yan siyasa, mu kamfanin gidan jarida. Aikin mu ne in an ce an yi manifestation haka. Mu ba su dama ra'ayin nan nasu mutane su ji. Muna gani kamar tana yiwa don saboda wannan ne. Yau ake nema a hana 'yan gidan jarida su ba 'yan ƙasa magana.
Galibin jaridun da ke fitowa a kowane farkon mako sun jingine ayyuka a yau Litinin. Matakin da mawallafin jaridar Lebanon Musa Aksar ya ce ba zai yi wa hukumomi daɗi ba.
In ka duba a duniya muna tare da mayyan mutane 'yan jarida waɗanda suke kama mana aiki. Ba sauraron talaka amma kuma mu sun saurare mu. Doka ba ta ce ba a zo a yi bincike haka. Binciken ma kamfani waɗannan mayyan kamfani ne ake ma. Sai aka zo aka ɗauko wannan dande a yi kurjin musa a samu ji tsoro.
Wannan al'amari na faruwa ne a wani lokacin da ma'aikatar ministan sadarwa ta kafa kwamitin tantance 'yan takarar zaben wakilai a hukumar sadarwa ta CSA cikin wani yanayin da ake zargin ya saba wa tsarin mulkin ƙasa, in ji Bubakar Jallo, wani ɗan rajin kare 'yancin 'yan jarida.
Babban kundin ƙasa wanda ake cewa constitution, wanda aka rantse ma'aikanta suka sha ƙurani akan shi, shi ya ba da ƙa'idodi, ya ba da hanyoyi da ya kamata a yi zaɓe. Yau shekara da shekaru sai in ce fiye da 15 akwai yanda muke zaɓe, wato ƙungiyoyi ne na masu zaman kansu su ne ke tara su ce cikinsu wane ne ke so ya je, sai mu zo mu yi zaɓe kuma mu tura ma ma'ikwanta sunayen da mutane muka zaɓa, waɗanda muka yarda da su, waɗanda za su kulkece mu. Amma wannan tsarin sabo da ya hito dibi muke murɗiya ce ake so a yi.
Domin jin matsayin gwamnatin Nijar na tuntuɓi babban magatakardan ofishin ministan sadarwa Abdullahi Kulibali ta waya, to amma ya ce da ni yana cikin wani taro zai waiwaye ni idan ya kammala. A ma'aikatar kula da karɓar haraji da DJE kuwa jami'in hulɗa da 'yan jarida Hafizu Abdu ya buƙaci in ba shi lokaci, idan ya daidaita al'amura zai kira ni. Sai dai har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji komai daga gare su ba. A wani labarin na daban, 'yan sanda sun cafke wasu 'yan adawa cikinsu har da shugaban jam'iyyar PNPD a Kalkasa a cikin daren jiya, yayin da suke ci gaba da zaman dirshan ɗin da suka fara gudanarwa a safiyar jiyan Lahadi a dandalin Plus Tumo da ke nan Yamai, da nufin nuna ƙin jinin tsarin kasafin kuɗaɗen 2018. Ya zuwa yanzu ba a bayyana abin da ake zarginsu da aikatawa ba, in ji wata ƙusa a ƙawancen jam'iyyun adawa na FUWA. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu nan agogo ce karfe 10 na safe da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji cewar al'ummar Najeriya na ci gaba da kokawa dangane da yadda taɓarɓarewar ilimi a ƙasar ke sake ɗaukan sabon salo. Idan aka yi la'akari da yadda matsalar yajin aikin malaman makarantun gaba da sakandiri ke yi a ƙasar, shin wace irin rawa hakan yake takawa wajen koma bayan ɓangaren ilimi a ƙasar? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya samu zantawa da Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe na sashen tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya mana ƙarin haske dangane da wasu kaɗan daga cikin dalilan da suke tursasa musu shiga yajin aiki, ba cikin son ransu ba, balle uwa uba ɗalibai da ma iyayensu.
Yakan waɗansu mukan ja kunne saboda ita rayuwar nan. ya zama sai an kiza wani lokaci kuma an saki saboda duk abin da mutum zai yi kamata ya duba cewa yana ne don kishi ba yana ne don barna ba. To wasu lokuta an hangi cewa waɗansu abubuwan akan yi su ne saboda wani jan hankali daban, mukan ce a wannan gaskiya bai kamata ba, ba shi da mahimmanci, don wani abin an yi za ka ga ya cutar da kowane ɓangare ne, ya cutar da su kansu masu karatun, ya cutar da malaman, kuma ya cutar da shi ainihin a harka aikin ta malanta ɗin. To aka samu irin wannan akan yi jakunne cewa a kamata ya yi tunani kar a yi hanzarin ɗaukan wani irin hukunci wanda ba shi zai taimaka ba.
A takaice ku malaman jami'a me yake damun ku ne, yawanci abun ya zama kamar al'ada, zai wuya a kai wasu watanni ko shekara ba tare da an yi yajin aikin malaman jami'o'i ba a Najeriya?
Wato Malam Nasiru, abin da yake faruwa shine in ka duba ba ma wai yajin aiki na malaman makaranta ba, wato gaba ɗaya yanayin yadda ake tafe da al'amura a Najeriya wani lokacin za ga abin takaici ne, amma muka tsaya ga makaranta kawai sai ka ga cewa wato duk wanda yake jami'o'i na ƙasar nan ya san cewa wato akwai abubuwa da yawa da zama dai kawai ake saboda ya zama dole a yi rayuwa. Mu da muke aiki a watan ya zama to aikinmu ne, jininmu ne, tsokanmu ne, dole ne mu, babu yadda za mu. Amma akwai abubuwa da yawa wanda suke ana ji ana gani babu shi, ba kuma wai ba za a iya samarwa ba ne. A ba a ga damar a samar ba ne. Wani lokaci za ka ga laifuffukan ba wai ma daga gwamnati ba ne, har daga gare mu wanda suke shugabancin makarantu, za ka ga akwai wannan abin a jikinmu. To kai malamin makaranta kana zaune kana koyar da yara, amma wato wajen library na kama da yara za ka ba da aiki da su yi babu shi. Wajen da zai zama to yara zan samu sai wata dama kara samun wani kwazo nasu na kansu duk baya ba, kamar laboratory, kamar ajujuwan yara da suke karatu, kamar makwancin yara, kamar wajen da yara suke zagawa bayan gida da sauransu, kamar wajen da ya kamata yara su rinka dan wasa na motsa jinin su, kamar wajen da ya kamata yara su rinka abubuwa ne na dan rayuwa ko ƴan kalle-kalle ko wani abu, komai za ka gan shi babu tsari ba a damu da shi ba. Gwamnatin nan bisa ƙa'ida ta duniya an ce akwai wani kaso da ya kamata ake ajiyewa ɓangaren ilimi, gwamnati ba su damu ba, ba ta yi. Me yasa ba sa yi? Yawanci ƴaƴansu ba sa wannan waje. Abin da zai baka takaici shine cewa sukan ɗauki yaransu su kai su wasu ƙasashen da yanayin koyarwa da abubuwan da ake koyarwa bai kai na yadda yake a nan ba. Yaro zai je waje ya dawo, amma za ka ga cewa da abin da ya koya in ya dawo ya bambanta da yanayin da muka samu kanmu a ciki na wannan. To harka aiki ma za ta yi mishi wahala a nan. Yawanci yaransu dawo ba sa zama. To abin da yake jawo yawan tashin hankali da yajin aiki da kake gina faruwa, wato rukun sakai na kashi da ake harkar ilimi ba wanda ya damu da shi, bayan kuma ilimin nan ba abin da ya fi shi mahimmanci saboda baka gina al'umma in babu ilimi. So a takaice in ka duba abin da yake jawo tashin hankali shine wato rashin kulawa, kuma ba za ka ba fahimci wani abu ba. Yawancin mutane suka dauka cewa wato yajin aiki kawai ɗalibai yakan shafa, wallahi tallahi ma Nasir mu kan malaman yana shafar mu. Yanzu akwai da yawa daga cikin tunda malaman kashi-kashi ne. Akwai wanda suke na ƙasa ne, suna makaranta suna karatu har yanzu. Su kansu an ji yajin aiki ai yana shafar su, karatunsu yana tsayawa. Shafar ta su ma wato ya fi tutarwa saboda sukan zamanto malalata. Na farko zai zamanto karatun ma da za su dan su koyar ba za su iya ba. Na biyu karatun da za su dan su ci da kansu gaba ba za su iya ba. To kaga an sake ci baya kenan gaba. To wato waɗannan abubuwan su ne sukan jawo kaga malaman makaranta a kowane lokaci sukan ce gwara ma tsayi da aiki. In an tsayi da aikin mutan gari su san cewa fa gafi abin da yake faruwa. In sun san abin da yake faruwa wanda suke kusanci da gwamnati ko kuma wanda suke cin gwamnati su yi la'akari san abin da ya kamata a yi.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga baƙon namu Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabi na sashen tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa kai ƙoƙarin neman sani don
kai da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro ku kai ko muna.
Is Sakon farko ya fito ne daga gurin Yusuf M. Ramadan mai Gombawa da Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya. Ya kamata ta taimaka ta kawo ƙarshen matsalar man fetur a Najeriya ganin yadda talakawa suke ta shan wahala. A ƙarshe muke fatan gwamnatin Najeriya za ta yi wani abu domin kawo ƙarshen matsalar. Sai kuma sako na gaba yace Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku sake isar mana da koken gyaran makarantar secondary a garin Faki zuwa ga gwamna Nasiru El Rufa'i akan mummunar lalacewar da ta yi. Mun bi duk hanyoyin da suka dace wajen mika koken mu amma har yanzu shiru muke ji. Sako daga Iso Diyalla Faki. Sai kuma sako na gaba yace Assalamu alaikum VOA Hausa sasantawa tsakanin gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje da Sanata Rabiu Musa Kwankwaso da wasu manyan fitattun ƴan siyasa ke yi abu ne mai kyau da fatar Allah ya sa a cimma daidaito tsakanin su. Sako daga Salihu Isa Fana da Hassan Shushana da Ahmadu Dodo Mai Gwaza. Sako na gaba yace hakika rashin aikin yi yayi kamari a tsakanin ƴan Najeriya musamman matasa dan haka muke kira ga gwamnati da sauran masu hannu da shuni da su taimakawa marasa aikin yi. Sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Sako na gaba yace Assalamu alaikum muryar Amurka a gaskiya yajin aikin yi da kafafen yada labarai na talabijin da radio da ƴan jaridu masu zaman kansu suka tsunduma a jamhuriyar Niger sakamakon musgunawar da suke fuskanta daga mahukuntan kasar abin Allah wadai ne da jimami. Muna kira ga gwamnatin Niger da ta daina gallazawa ƴan jaridun da ke aiki a kasar ta da samun ci gaba mai ma'ana. Sako daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. Sako na ƙarshe ya fito daga Umar Bello Madubo Wuri Burji zargin da wani dan majalisar dattawa yayi wa gwamnan jihar Zamfara na hannu a cikin badakalar satan shanu abin takeici ne domin bai kamata ya fito fili yayi wannan zargi ba. Abin da ya kamata shine ya nemi hanyar yin binciken wannan zargi idan aka samu gwamna da laifi sai a tsige shi domin ya fuskanci shari'a.
To madalla yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takeice.
An kashe ɗaya daga cikin manyan masu binciken haramtaccen cinikin hauren giwa a duniya da na karkanda. An samu Esmond Bradley Martin a mace a gidansa da alamun an daba masa wuka a wuyansa a ranar Lahadi a birnin Nairobi. An san Esmond haifaffen Amurka mai shekaru 75 da aiki ta ƙarƙashin ƙasa wanda ya bankaɗo asirin masu haramtaccen cinikin hauren giwa. Shugabar ma'aikatar Wildlife Direct Paula Kahumbu ta ce binciken Martin ya taimaka wajen bankaɗo asirin masu cinikin da ke Amurka, Congo, Vietnam, Nigeria, Angola, China da kuma Myanmar daga baya-bayan nan. Aikin shi ya zama dole akan hukuncin da China ta yanke na hana saida hauren giwa ta haramtacciyar hanya a shekarar 1993. Sanarwar da aka bayar a yau Litinin cewa ɗaya daga cikin manyan jami'an Koriya ta Arewa zai halarci wasannin Olympics da za a yi a birnin Pyeongchang da ke Koriya ta Kudu na janyo sa ran cewa za a samu sasantawar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu. A yau Litinin ne a birnin Brussels za a fara shari'ar Salah Abdussalam, ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin da aka kai a birnin Paris, kuma shi ne kaɗai yake raye. An tsara matakan tsaro a zaman kotun. Kotun kuma ta cika makil.
To madalla, da ta gaita da labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Amma idan an jima a cikin shirin mu na dare, muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ya kuke ganin amfani da hanyar sadarwa ta zamani musamman wato hanyar sadarwar WhatsApp wajen yaɗa labaran ƙarya. Kuma kafin mu tashi bari mu mika sakon ta aziyar mu ga iyalan gidan Danyaya a ungun Tukura a garin Kwantagora na rasuwan Alhaji Abdullahi Danyaya tsohon kwamishinan zabe a jihohin Kano da Nasarawa. Ubangiji Allah ya ji kansa ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu Amadun kuwa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Hafsat Bello dan mai soro da taimaka mana wajen gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Dan. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ko yanzu ga Usman nan da Safina sun shirya tsaf domin gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.
da gobe ma.